sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu a radio amfani sarauniya fara'a noma dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi ta kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakub Makeri, muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji yunkurin rundunar soji na tabbatar da tsaro a yankin Mambila na Najeriya, sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuli ke gabatarwa. Muna kuma dauke da muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun Najeriya karshen mako da suka hada da budaddiyar wasika da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubutawa shugaba Buhari. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum, jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakub Makili. Yayin da rufe gwamnatin Amurka yake shiga mako na biyar, yan jam'iyyar Democrat a majalisun kasar sun yi watsi da bukatar ko kuma tayi da Donald Trump ya musu cewa zai ba da kariya ta wucin gadi ga wasu bakin haure da ke zaune a nan Amurka, domin su kuma su amince da batun kuɗi da yake nema na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Trump ya ce zai ci gaba da shirin bada matsuguni ga masu neman mafaka da bakin haure da ake shigowa da su Amurka ta barauniyar hanya tsawon shekaru uku da ake kiransu Dreamers. Ya ce idan ko an yi nasara a wannan lokaci, to akwai damar samar da wani sauyi na tsawon lokaci wanda jam'iyyu duka za su amince da shi akan batun bakin haure. Su kuwa 'yan Democrat suna bukatar a tabbatar da shirin da ke kare bakin haurin daga mai da su zuwa kasashensu ya zama na dindindin, waɗanda suka yi rajista a lokacin shugaba Obama kadai ba, wanda ake kiransu DACA. Senator Kirsten Gillibrand kusa ce a jam'iyyar Democrat, kuma ta ce shawarar da Trump ya bayar ba zai yiwu ba. Ta ce idan yana son sabon tsarin batun bakin haure, to ya bude gwamnati Kano kuma ya zauna da Democrat domin tattaunawa akan wannan batun. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Lahadi cewa Turkiya ta shirya ta karbi ikon birnin Manbij na ƙasar Siriya da ke hannun Kurdawa. Ofishin Erdogan ya ce shugaban ya tattauna da shugaban Amurka Donald Trump ta wayar tarho a jiya Lahadi, kwanaki bayan da kungiyar IS suka kai hari a birnin da ya kashe mutane 19 ciki hadda sojojin Amurka guda uku da wani dan kwangila na ma'aikatan sojin Amurka. Erdogan ya faɗa wa Trump cewa harin wani takala ne da ya biyo bayan shawaran da ya bayar na janye sojojin Amurka daga Siriya. Sai dai fadar White House ba ta ambaci bayanan Erdogan dalla-dalla a kan Manbij ba, amma dai ta ce shugabannin biyu sun amince da su ci gaba da tattaunawa a kan samar da matsalaha a wato ƙasar Siriya, wanda ɓangarorin biyu suka amince akwai matsalar tsaro a wurin. Ana shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da Al-Qaeda a jiya Lahadi ta dau alhakin kai hari a kan sansanin rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Dinkin Duniya wanda aka kai a arewacin Mali a jiya Lahadi, harin da ya kashe sojojin zaman lafiya daga Chadi guda 10 kana jika ta wasu 25. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da harin, kuma ya kira harin aikata laifin yaki. Mai magana da yawun Guterres ya aike da ta'aziyya ga gwamnati da mutanen ƙasar Chadi da kuma iyalan sojojin da harin ya rutsa da su. Ya kuma yabawa sojoji maza da mata da suka yi tsayin daka a fagen daga, suka kuma sadaukar da rayuwansu a cikin wannan hatsari. Kungiyar Al-Qaeda na yankin Maghrib tana ci gaba da ɗaukan alhakin kai harin, ta kuma ce harin martani ne ga sabon kulle hulɗar diflomasiyya da Chadi ta yi da Isra'ila. 'Yan sandan Sudan sun yi amfani da barkonun tsohuwa a kan taron masu zanga-zanga a jiya Lahadi a wani sabon kira da ake yi ga dadaddin shugaban kasar Umar al-Bashir ya sauka daga mulki. Shaidun gani da ido sun ce 'yan sandan sun farwa masu zanga-zangar ne yayin da suke maci za su je majalisar dokokin kasar a Umduran da ke haɗe da babban birnin kasar Khartoum. Rahotanni sun ce an shirya tarukan gangami a gundumomi da dama a birnin Khartoum, inda masu zanga-zanga ke kira ga walwala da zaman lafiya da adalci da kuma neman a hambare shugaban kasar. Zanga-zangar da aka fara wata guda da ya gabata bayan gwamnati ta yi karin farashin abinci, ta rikide ta mamaye kasar baki daya akan kinjinin shugaba Al-Bashir da ya kwashe kimanin shekaru 30 yana mulkin kasar. Kungiyar kwararru ta Sudan da take shirya zanga-zangar ta ce za ta gabatar wa majalisa rubutaccen sako ga shugaba Bashir ya sauka daga kan kargan mulki. Wani dan majalisar dattawan Amurka mai fada a ji kuma na hannun dama shugaba Donald Trump ya bayyana shakkunsa akan rahotanni da ke cewa za a kwashe rabin sojojin Amurka daga Afghanistan nan ba dadewa ba. Ya ce ba shi da wata shaida da ke tabbatar da wannan batun na adadin sojojin da za a kwashe. Senator na bangaren Republican Lindsey Graham ya fada a jiya Lahadi a birnin Islamabad yayin da yake jawabi ga manema labarai a ziyarar da ya kai a kasar cewa bai yarda da waɗannan rahotannin da ake fitar da su ba. A cikin watan Disamba ne jaridar da New York Times ta buga cewa Trump, wato shugaba Trump, ya bada umarni ga ma'aikatan sojin kasar ta janye sojoji 7,000 a Afghanistan.
Ta gaida Baba Yakubu Mukiri da karanto labarai. Ma da labarin mu bude taskar hotunan namu a jihar Taraban Najeriya, inda rundunar sojin saman ta soma wani atisaye da kuma samar da wani sansani na musamman da nufin shawo kan matsalar tashe-tashen hankala a jihar, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya yi komana.
Daruruwan mutane ne ma dai suka yi asarar rayukansu ta sanadiyar tashe-tashen hankula a kudancin jihar Taraba, ciki ko har da yankin da Mambila da ke da albarkatun kasa da kuma ma'adinai. To sai dai kuma yanzu haka ma tuni fashirin shirye suka kama na samar da wani sansanin dindindin na sojin sama da filin saukan jiragen yaki a tsarin na Mambila domin tabbatar da zaman lafiya a jihar. Da yake jawabi yayin wata ziyara aiki da ya kawo zuwa tsarin na Mambila, babban hafsan sojin sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce akwai alamun nasara a kokarin da ake na magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a yanzu.
We have another quick response group in Gusau in Zamfara state, that is the idea.
Da yake jawabi a fadar sarkin Mambila Dr. Shehu Audu Baju, babban hafsan sojin sama yace yanzu haka dakarun sojin saman Najeriya na bada gudumawa a wasu sassa daban-daban na kasar, kuma za su cigaba da wannan kokarin da suke domin samun zaman lafiya a Najeriya. To sai dai kuma da yake mai da jawabi basarakin yankin Mambila Dr. Shehu Audu Baju yace su fa a shirye suke masu bada nasu haɗin kai.
Our people were more appreciative because they wanted the air force, because we know our terrain and we know how people come in to attack us in villages.
Ai kamar yadda kuka sani, mu sarakuna kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasa, kuma wallahi za mu ci gaba da wannan kokari da muke yi musamman a wannan yanki namu na Mambila. An dai dauki lokaci ana kallon tashi da malafawa rikici da kanta da hankulan jama'a yankin na Mambila. To wai ko menene makasudin wannan ziyara a wannan lokaci? Ga dai babban hafsan sojin sama Air Marshal Sadiq.
Dalilin ziyara ta shine ga abinda sansanin sojojinmu da muka saka nan, mu ga wani irin gudumawa suke bayarwa ga sauran jami'an tsaro saboda su tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan waje wanda Allah ya bada albarkatu masu tarin yawa. Kuma daga dukkan alamu wannan sansani namu yana bada gudumawa kamar yadda ya kamata ga sauran jami'an tsaro. Kuma ina ganin nan ba da dadewa ba, in Allah ya yarda, da zarar mun warware wasu matsaloli da muke gani ya kamata mu samu base na helicopter a nan, saboda hanyoyi a nan wajen yana da wahala. So in kana son ka ce zaka fuskanci wani matsala na tsaro, sai dai ka using helicopter, shine hanyar da zai fi sauki. To amma na zazzaga na ga wuraren da ake da shi, kuma ina ganin da dan gyara kadan zamu iya mai da shi.
Hakanan kuma da ya juya game da sauran matsalolin tsaro musamman na Boko Haram, babban hafsan sojin ya ce kwalliya fana biyan kudin sabulu musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
To muna nan muna kokarin abinda ya sauƙaƙa mana, kuma tare da gudumawar da gwamnatin tarayya da shugaba Muhammadu Buhari ya bada, muna nasara kwarai da gaske a wurare daban-daban wa wannan sansanin da aka kafa ma yana ɗaya daga cikin nasarorin da zamu ce mun yi, saboda da ba wannan sansani a wajen nan, kuma kasancewar sansanin yanzu ya kawo ƙarin zaman lafiya, suna abinan aiki da takwarorin su na sojojin ƙasa da sauran mutane saboda su tabbatar da zaman lafiya. So ina gani a takaice muna nasara, amma al'amari na tsaro al'amari ne ba na sojoji kawai ba, al'amari ne na kowa da kowa. Kowa da kowa yana da irin gudumar da zai bayar saboda a samu zaman lafiya.
Tarayyar Najeriya dai na koshirin fuskantar zabe a nan da 'yan kwanaki kadan, kuma matsalar rashin tsaro na iya illa ga makomar zaben da ma watakila makomar kasar baki daya. Kuma yanzu mako an zura ido ne a gairin nasarar da ayyukan jami'an tsaron ka iya kawowa kafin da lokaci da ma kuma bayan zaben. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Mambila a Najeriya.
To a gaida Abdulaziz, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Masu rare, assalamu alaikum. Yau muna dauke da kashin karshe na tattaunawa da bakinmu game da tagwayen batutuwan nan, wato siyasa da tattalin arziki, inda za mu ji yadda ya kamata masu kuri'a da 'yan siyasa za su haɗa hannu wuri guda su yi siyasa tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari, dauke da ragamar shirin. Madalla, masu rare, a shirin da rashin tayi na makon jiya, kun ji fashin baki kan dalilan da suka sanya Najeriya ke ci gaba da rike kambunta na jagora a nahiyar Afirka, duk kuwa da kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. To amma shirin ne wanda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryen da muke kawo muku game da siyasar tattalin arziki. Za mu ji cewa ta yaya ne masu kada ƙuri'a za su haɗa hannu da 'yan siyasa a matakai daban-daban su wanzar da siyasar tattalin arziki domin ci gaban al'umma. Haka kuma za mu ji rawar da masana tattalin arziki ke takawa ko za su taka wajen tabbatar da siyasar tattalin arziki a ƙarƙashin salon demokaradiyya na ƙasashe irin su Najeriya. Kamar kullum muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, ƙwararre a fannin nazarin kimiyyar siyasar tattalin arziki, kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Haka kuma muna tare da Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki kuma malami a sashen nazarin banki da hada-hadar kuɗaɗe na kwalejin fasaha ta Kano. Kuma Malam Kabirun ne zai buɗe mana labulan shirin ta hanyar amsa waccan tambaya da ke cewa ta yaya masu jefa ƙuri'a da 'yan siyasa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yin siyasar tattalin arziki.
Yadda za su haɗu su yi shi ne, wato wanda yake neman mulki ɗin ya kasance ya san damuwar jama'a ta fuskar tattalin arziki, kuma ya san damar da yake da ita ta taɓa rayuwar al'umma, wato ta fuskar tattalin arziki. Idan ya san damar, to sai a ce su masu zaɓe shi ya kamata su bawa dama. Amma idan bai san yana da wannan damar ba, to sai a yi ƙoƙarin sanar da shi damar da yake da ita ta taimakawa masu zaɓe. Idan kuma akwai wanda ya fi shi, to haƙƙi ne akan masu zaɓe su zaɓi wanda ya fi shi, su bar shi duk wanda ya fito nema ɗin a duba a ga ya san damar da yake da ita kuma zai yi amfani da ita. Idan bai santa ba zai amfani da ita ba, haƙƙi ne akan masu zaɓe kada su zaɓe shi, su zaɓi wanda ya fi shi.
To amma yaya su masu zaɓe za su gane wane ya iya ko kuma yana da nagartar da zai iya yin siyasar tattalin arziki, musamman a Najeriya ta arewa da take fama da jidali?
Wato abin da ya kamata na farko da su yi shi ne ya kasance su suka tsaya suka bincika suka fito da waɗanda ya dace. Amma idan ba su yi haka ba, a cikin waɗanda suka fito musu neman takara ɗin, to sai su sa su a ma'auni a skeli, su duba su ga waye suke ganin cewa ya sani, waye suke ganin zai iya bada wannan damar, to sai su zaɓe shi. idan ku babu to ya kamata kuma su fara daura dan ba tun daga yanzu din, idan har sun ga babu ko kuma to tun yanzu ya kamata su fara tunanin shekara ta 2023 to wane yazo yayi mana, saboda muna ganin zai iya abin da inda yake da na kaso ai kokarin tayar da shi kafin wancan lokacin. Wato abu ne da ya kamata wa a ce mun yi shi tun a baya, amma idan ba a yi ba to yanzu sai a dauka a cikin biyu, idan suna da biyu ko uku ko hudu sai su duba wanne ne yafi cancanta a ciki, sannan a lokacin kuma ko a tasa shi a gaba ko kuma a yi kokarin fitar da wani akan shekara ta 2023. Tsari ne sai an zauna an yi tsari, sai kuma an tsaya an yi nazari an dubi waɗanda suka fito din.
Malam, kamar yadda muka yi magana da Malam Kabiru, yaya za a yi zabe yana zuwa, wacce rawa masana tattalin arziki za su taka a yi siyasa tattalin arziki a wannan zabe?
A ai su wato masana tattalin arzikin ƙasa suna da wani nakasu guda daya. Nakasuku shine ba su da mulki a hannunsu, ba su da jama'a a hannunsu, kuma ba su ne masana siyasa ba, sai dai su ma al'umma ne yan siyasa. Kaman kuma yadda Malam Kabiru ya gaya maka, shine yanayi ya zo da ya kamata a zaɓi mutane na gari waɗanda ake ganin za su kai gaci, wato wanda za su iya haɗa, za a iya haɗa kai da su da al'umma. Wato harkar tafi ƙarfin ta siyasa a ɗan siyasa kawai a bashi shi kadai, ya zamana cewa shi ɗan siyasa yana da kyakkyawar alaka da masana, yana da kyakkyawar alaka da manyan gari. Manyan gari masu faɗa a ji sun fito, waɗanda suke al'umma na ganin mutuncinsu, zamana cewa sun fito, masana sun fito, a tallafa wa wanda aka zaɓa, ba a bashi shi kadai ya tabbata. Kamar yadda yake faɗa, zaɓen nan idan ka aka zaɓi mutum, idan har tura shi za a yi a tafiyarsa, ba wanda yake ta shi, ko kuma in ka ji ka neme shi buƙatar kanka ce ya baka kaza, to idan ba mu kauce wannan ba, iza mana masu ilimi, masana tattalin arziki, professionals da sauransu da manyan gari, iza mana ba abinda zaka kawo musu gaisuwa ne a gabansu ba, abinda zaka yi wa al'umma ne a gabansu, to za su iya saka a godabe sai ka yi abu nagari. Mafi yawa waɗanda suka ci gaba, misali ko da maƙotanmu a ƙasashen Yarabawa da sauransu, ai idan zaka je majalisa ka je kana da abin da ka tsara zaka wa al'umma, shugabannin al'umma sun san wannan, masanan su sun san wannan. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutane a siddi, idan mun yarda zamu zabe ka zaka yi kaza, wanda kusan dukkan in kake wayo ka buɗo da maganar da Malam Kabiru ya faɗa, elite consensus.
Yawa a wannan gaba Malam Kabiru, wai za a yi wannan elite consensus din koda bayan zabe? Misali
za a yi, shi yasa ai nake maka magana cewa idan a wasu guraren ya zama mana wato ba za mu iya yin sa ba a wannan zaben 2019, to tun yanzu ya kamata a fara shirin 2023, saboda ne yuwa ne, amma sai an saniya, sai kuma an shirya.
Yawa, misali a ce bayan an yi zabuka, akwai yanayi da za a iya samu ya zama cewa ita wannan siyasa ta tattalin arziki, wato an karkato da hankulan waɗanda aka zaba sun kalle ta?
Akwai wato a halin yanzu ko a nan bangaren namu, na ga kungiyoyi da yawa da suka farka akan abin da yake damun mu din. To abin da kawai ya rage shine waɗannan kungiyoyin su haɗu da shugabannin al'umma da kuma sauran masana, su samu su ce to mun yadda yanzu mun daina zaman wannan zaman ta ce barkatai da muke, za mu fitar da tsari. Idan an kai haka to za a yi, ba a yi latti ba.
Malam, me sakon ƙarshe?
Sakona na ƙarshe shine al'umma ya kamata su zaɓi shugabanni ba dan abin da za su ɗauko na mata'i mai ƙarami su ba su ba, sai dan suna da wani tsari da su musu. Idan bera da sata, daddawa da wari, duk sanda aka zaɓi mutum kuma hidimar aljihunsa akan al'umma ta sha kansa fiye da aikin da aka tura shi, to ba yadda zai dole yi amfani da wannan damar don nemo kuɗin da zai zo i bawa al'umma, ya sayar da haƙƙin al'umma, ya sayar da haƙƙinsa da ƴancinsu domin ya samu kuɗin da zai zo i ba su, don in bai ba su ba, ba za su zaɓe shi ba. Dole al'umma sai an waye musu da kai cewa don ka zaɓi mutum ba banki ba, shi ba ATM bane, ba banki bane, ba zuwa kai zabarsa kai dan ya baka kuɗi ba, ka zabe shi dan ya fitar maka da wata manhaja da za ta taimake ka, ta taimaki iyalinka da ƴaƴanka da nan gaba. Idan har muka fara wannan tunanin, to iza mana cewa masu zabe za su zabi mutanen da ba za su zo su takura musu ba. Ka zabi mutum ya ringa tsoron shigowa garinsu idan ba shi da kuɗi, ya ringa tsoron sallah a jama'a saboda abin da za a yi masa na neman sai ya bada babu to wannan matsala sai mun kokari mun danna zuciyarmu mun hakura ita mun kauce sannan mun yadda shugaban cewa muna da shugabanci ka yadda limamin ungoku limami ne tsohon famanin sakatare babba ne hakimin ku babba ne wani tsohon malamin makaranta babba ne su kuma sun yadda da girman da Allah ya ba su za su ba da shawara a yi shi kuma wancan ya yadda a fito da wanda za a zaba ya taimake shi sannan magana za ta kawo kan ɗan siyasa shi ma ya gyara amma idan waɗannan na ƙasan duk ba su gyara ba su waɗannan shugabannin in suka ga ɗan siyasa buƙatar kansu ce za su je masa da ita ba ta al'umma ba to babu yadda za a yi wannan gyaru sai waɗannan ƙasa ta gyaru sai kuma a gyara siyasar amma idan ba haka ba haka kurum ba zai yi mutum shine zai dinga muku hidima da aljihunsa kuma ku ce wasa nan ije ya muku aiki na al'umma ba dole sai ya tsare da haƙin ku zai samu wannan abubuwa
Malam Kabir me sakonka na ƙarshe
sakona na ƙarshe shine wato arewa dai ta samu kanta a cikin wani hali kuma ba za ta fita daga ciki ba in ba sa akai ba har sai ta kokarin daidaita al'amuranta sai arewa ta samu wa da kanta shugabanci sai arewa ta yadda akan cewa mafitan nan Allah ya ba mu damar ta a hannunmu sai mun yadda mun tsaya mun wa kanmu tsari mun samar da shugabanci ko mun nuna wa waɗanda suke da madafin iko abinda muke da bukata a hannunsu su kuma su san cewa akwai haƙƙi a kansu na su fitar da al'umma daga cikin halin da suke ciki to idan muka yadda abubuwan nan suna hannunmu Allah ya ba mu damar nan to sai mu tsaya mu zo mu yi kokarin amfani da ita wajen fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki ya kasance ba mu ne kuma baya ba yadda da ake a baya mu ne a gaba mu koma kan gaba din kuma mu wuce abi mu a baya
Masu rare ƙarshen shirin da rashin tayi ne kenan wanda ke zama cikamakin jerin shirye-shiryenmu akan wannan batu na siyasa tattalin arziki da fatan jama'a sun fa'idantu da abubuwan da bakinmu suka bayyana a wannan fili yanzu kuwa a madadin Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya kwararre kan lamuran tattalin arziki sai kuma waɗanda suka tallafa wa shirin a sashin Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai ma
to a gaishe ka yanzu kuma sai shirinmu na gaba
Akasarin jaridun na yau da sun roito tsohon shugaban Najeriya Atiku Olusegun Obasanjo ne yana suka ga gwamnatin Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a sharhinta na farko da jaridar Punch ta roito Obasanjo na bayyana gwamnatin Muhammadu Buhari da cewa sai kuma da gwamnatin Margayi Sani Abacha wajen kama karya da kuma cin zarafin yan adawa tsohon shugaba Obasanjo da yayi zargin gwamnatin ta Muhammadu Buhari da amfani da hukumar EFCC da ke yaki da cin hanci da rashawa da 'yan sanda da kuma hukumar nan da ke kula da da'an ma'aikata wajen gallazawa 'yan adawa. Ita ma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo ta roito tsohon shugaba Olusegun Obasanjo na bayyana shakkunsa ga hukumar zaben Najeriya da gudanar da zaɓe ba tare da son kai ba a zaben ƙasa da za a gudanar a watan gobe. Jaridar Premium Times dai ta roito tsohon shugaba Obasanjo na jawabi ne ga 'yan jaridu a gidansa da ke Abeokuta jihar Ogun. Ita kuwa jaridar The Nation ta ruwaito shugaban jam'iyyar APC ne mai mulki Adams Oshomole na mai da raddi ga tsaffin sojin janar-janar na Najeriya da ke adawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari inda ya bayyana cewa su sani zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari ba a hannun su yara ta yaba yana hannun talakawan Najeriya ne. Shugaban jam'iyyar ta APC wanda ke magana a birnin Minna ta jihar Niger a lokacin gangamin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar ya ce akwai wani shiri da gwamnatin APC ta gano wanda tsaffin janar-janar na sojan kasar ke yi na maimaita abinda suka yi a lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake jagorantar kasar a matsayinsa na shugaban mulkin soja, inda yake yaki da cin hanci da rashawa ga dangadan, inda yanzu suke hada kai da juna domin ganin sun kawar da shi akan karagan mulki domin dakatar da shirinsa na yaki da cin hanci da rashawa. Da kuma jaridar The Guardian, jaridar kuma da Troito jam'iyyar APC mai mulki ta nan kakakinta na kasa Malam Lare Isa Onilu na mai da martani ga tsohon shugaba Cim Olusegun Obasanjo game da sukar da yayi wa jam'iyyar cewar za ta gudanar da magudin zabe a zaben da za a gudanar a watan gobe. Jam'iyyar ta APC da inji jaridar The Guardian ta nan kakakinta ba ta mamakin kalaman na tsohon shugaba Obasanjo ba, domin kuwa abinda ya shayi ne a lokacin da yake kan karagar mulki da shi da jam'iyyarsa ta PDP, wato dai tafka magudi, abinda kuma yake ganin cewa ita ma jam'iyyar da ke mulki a kai a yanzu za ta iya yin haka. Jam'iyyar APC ne ta zargi Obasanjo da kasancewa dan kama karya wanda bai barin a gudanar da zabe na hakikanin gaskiya a lokacin da ya shafe shekaru 8 yana shugabancin kasar a can baya. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To madalla, sai kuma rawayi da kuma so saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Me magana Muhammad Lagaran Sani daga Adeja. Ni zan faɗi ra'ayina ne akan harkokin zaben Najeriya. Ya kamata matasa kada wasu su yi zafi ko da kuɗi ko da wasu alkawari na ƙarya, ku yi ku tada hankalin mutane a zaɓe. Ya kamata ku tsaya ku zaɓi mutane na gari na kirki.
Assalamu alaikum. Sai Hassan Murya Amurka mai magana Bako Muhammad daga kashi wa jihar Yobe. Yau da ayyana a yau zan yi magana akan maganar da babban malamin addinin musulunci na Najeriya Sheikh Abdullahi Balalalu na game da amara wa ɗan tawa na ɗan takara baya. Yake so in ba da shawara ko nasiha ga malam Abdullahi Balalalu wannan matsayi da ya ɗauka ba rigar da ta dace da shi ba. Malaman addini mutane ne masu daraja da kuma sarakunan gargajiya. Bai kamata kuna ɗaukan wani ɓangare na siyasa kuna yi wa mutane propaganda da shi ba. Ko abin da ya kamata a matsayin ku na malami shi ne ku tsaya a matsayin ku na Habibullahi wa Habibullahi. Ko ba haka ba, ku yi umarni ga a yi kyakkyawa, ku yi hani ga mummuna. Bakin abin da ya kamata ku yi shi ne ku ce mutane a fito a yi zaɓe. Kowa ya zaɓa abin da ya ga ya cancanta, amma a yi siyasa ta zaman lafiya ba tare da gaba ba. Ku kaɗaita wa jama'a zama muhimmancin zaman lafiya, ba ma ba ɗaukan wani ɓangare ba. In malam haka yake so ya cire rigar addini ya koma siyasa ga dangadan ya ce kantin ne don Allah don annabi malaman addini. Ku mutane ne masu daraja, bai kamata kuke sanya rigar da bata dace da ku ba. In shi ne ra'ayina. Assalamu alaikum.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yayin da rufe wani bangaren gwamnatin Amurka yake shiga mako na biyar, jam'iyyar Democrat da ta yi watsi da ta yi da shugaba Donald Trump ya mata cewa zai ba da kariya ta wucin gadi ga wasu bakin haure da ke zaune a nan Amurka, domin ita kuma ta ba shi dama ko kuma ta amince da bukatarsa na kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. Trump ya ce zai ci gaba da shirin bada matsuguni ga masu neman mafaka da kuma bakin haure da aka shigo da su Amurka ta barauniyar hanya tsawon shekaru uku nan gaba, wanda ake kira Dreamers. Ya ce idan ko an yi nasara a wannan lokaci, to akwai damar samar da wani sauyi na tsawon lokaci da duk jam'iyyu za su amince da shi akan batun bakin haure. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Lahadi cewa Turkiya ta shirya karɓar ikon birnin Manbij na ƙasar Siriya da ke hannun Kurdawa. Ofishin Erdogan ya ce shugaban ya tattauna da shugaban Amurka Donald Trump ta wayar tarho a jiya Lahadi, kwanaki bayan da 'yan ƙungiyar IS suka kai hari a birnin wanda ya kashe mutane 19 ciki har da sojojin Amurka guda uku da wani ɗan ƙwangila na ma'aikatan sojin Amurka. Erdogan ya faɗa wa Trump cewa harin wani takala ne wanda ya biyo bayan shawarar da ya ɗauka na janye sojojin Amurka daga Siriya. Wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da Al-Qaida a jiya Lahadi ta dau alhakin kai hari akan sansanin rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Dinkin Duniya wadda aka kai a arewacin Mali a jiya Lahadi, harin da ya kashe sojojin zaman lafiya daga Chadi guda 10 kana jika ta wasu 25. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kai wannan harin, kuma ya kira harin da aikata laifin yaki.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da al'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki hadda ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Farande. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen Muhammad da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shirye na musamman wayoyin ku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafunan mu na sada zumunta Facebook da Twitter a mazajin kowa da kowa. Alheri ke muku, fata alheri.